أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركاتكم da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda ke gidana Alhaji Salame Nangi a nan unguwata Bobo Shango a fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin bibiyar darasi da muke cikin littafin mu na Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam na babban malami Abdulgani Abdulwahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci na mai albarka a dukkan mako da kuma zagayewar yini irin wannan. Yau idan ba a manta ba, muna yin Lahadi wanda ya daidai da goma sha nawa ne watan musulunci, 29 watan musulunci. Yau uku ya juma'a ɗaya sabada biyu, uku ga watan, uku ga watan biyu musulunci, ko uku ga watan Safar. Yau hijira da shekara 1445, 20 daidai ga wata na 8, ko watan August. Yau miladiya 2023. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba. Idan masu bibiya ba su manta ba, a makon da ya gabata muna babu al-murur bayna yaday al-musalli, babun da yake magana game da wucewa ta gaban mai sallah. Mun karanta hadisi ɗaya a babin lokaci ya ci mana, ko wanda yau za mu tashi a hadisi ne mai namba ta 109 a littafi, kuma hadisi na biyu a babin insha Allah. Malaki cewa wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu, daga sahabi Aba Sa'id al-Khudri, Allah ta'ala ya kare da shi, wannan Aba Sa'idin iya cikin jariman sahabbai da Allah ta'ala ya ba su jarumta a wajen yaki, dan an ce tagir shuta ne. Allah sahabi ne da inda ya sai tahiya gaba, saboda ka arna sun gan shi a yaki tsoro suke ji, da duk abin da ya sai ta sai ya kafa shi. Allah ya bashi gwanin cewa wajen harbi, Allah ya kare da shi. Kuma farko-farkon dawowa Madina, suna cikin masu tsayawa a gaban gidan manzara nan suke kwana, ko da wani tsagiran zai kawo hari, a nan suke kwana a tsaye, akwai Aba Sa'id a ciki. Wanda lokacin da Allah ta'ala ya saukar da ayar cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'asibuka minan nas, sina na Aisha ta leko take cewa to duk wanda yake gadin manzon Allah to ya koma ya bacci, Allah da kansa ya ce shi zai gadin sa. An fahimta? Akwai lokacin da aka fita yaki, Aba Sa'id iya da takobi, iya saran kafirai, sai takobin ya kare, he garzai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya takobi na ya kare a ban wani inda akwai manzon Allah, shi ma ba takobi a wuce. Sai manzo Allah ya nufaci wata bishiya iyakan abin hawansa, sai mai ka hannu sai ciro wani reshen bishiya, sai Aba Sa'id yake cewa to manzo Allah, bishiya mai za ta ne? Yace mai zai takobi nake nema. Manzo Allah dai jefa masa icen, iya cefewa sai zama takobi a hannunsa, sai zama takobi irin gayawa jini na wuce din. Aba Sa'id yace wallahi sai ji wannan takobin bai taba rike takobin da yake jin dadin yaki da shi gaban wannan. Kaga wannan takobi ne kunfe ku. Akwai lokacin da shi Aba Sa'id din ana gumurzon yaki nan ma, sai aka yi wani harbi, aka fitar masa da ido, idan zai da ya fice, domin jarumta ta sahabi sai sunkuya ya ɗau idon da kansa, in kai ne bai zo harbi za a ma da kaga jini sai ihu, anan za ku kwanta ka dinga burburuwa wallahi mana kawai kana sha ba kana gani jini shikenan kai ka mutu kawai haka ne mana amma shi idan su ne faɗo amma sun ku ya dauko kayansa ya garza ya gaban manzon Allah da idan hannun shi kici ya rasu daga ido na an fitar mu da je maga idan iya ina manzon Allah ya karbi idan ya bubbushi kasar da ta zuba a kansa ya goggoge yace mazo mu gani da yazo kurmin idan da idan ya fita da yasa ya buga idan ya zauna ya tafiyar ka yace wallahi yaji ya fara ya ƙara gani ma da idan to wannan iya cikin jarumta ta Abu Sa'id da kuma irin mu'ujizan da suka bayyana a gare shi Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi yasa bahi da yawan bahi da yawan hadisai da yawa irin su Khalid bin Walid irin su Ali bin Abi Talib ba su da hadisai da yawa domin sahabbai suna da mazaya akwai afdaliyya akwai mazaya mazaya ba ta nufin cewa in an ce Abu Sa'id jarumi ne ba ta gushe kuma darajar sai na Abubakar shine mai farla bayan maza idan an ce Khalid jarumi ne a fagen yaki to ba ta gushe cewa Umar shine na biyu a daraja bayan sai na Abubakar wancan afdaliyya ne wannan ko mazaya ne an fahimta kamar kaga akwai wannan sahabi Hanzala wanda aka ce lokacin da ya muta wajen yaki mala'iku ne suka sako suka mai wanka manzala ci iya ganin mala'iku suka sako suka masa wanka na gawa an ce dama wai Allah ya fita da kuma janaba jikin shi da ya fita da wannan yanayin kuma yin shahada don manzala hayya ala jihad yaji tsaya ma yayi wanka zai bata lokaci ko sai fito haka kawai jikin sa sai Allah ya karbi rayuwarsa manzala ce mala'iku suka sako suka mai wanka suka shirya sai nan aka bine shi kaga wannan iyakar daraja kenan amma ko baya hana cewa sayyidina Usman shine mai matsayi na uku a cikin sahabbai gaba ku duba ga wannan sahabi shi ma wanda Usayd bin Hudayr wanda manzala ce mala'iku suna gaisawa da shi a garin Madina mala'ika ya sako ya ce assalamu alayka ya Usayd bin Hudayr Usayd ya ji muryar mala'ika su gaisa hannu da hannu amma kuma hakan bai hana cewa sayyidina Aliyu shine mai matsayi na hudu a cikin sahabbai idan muka dau wannan sahabi baban Jabir bin Abdullah Abdullah din baban Jabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk shuhada a Uhud wanda suka yi shahada a Uhud ba wanda Allah ya yi magana da shi ba wasida ba tafinta sai baban Jabir bin Abdullah an fahimta Allah ya yi magana da shi shi ma ya yi magana da Allah kai tsaye har manzon Allah ya haikaito magana da suka yi da Allah yake faɗa wa Jabir bin Abdullah amma hakan kuma ba zai sa a ce sayyidina Abubakar Umar Usman Aliyu su ne suka fi daraja a kai shi ba ina fata kun bayyana magana ke yasa kowane sahabi akwai wata gaba da Allah ya bashi wanda in ba shi ba wannan mai matsayi amma kuma a jimlace waɗannan kuma su ne masu daraja an fahimta akwai sahabbai da yawa da abubuwa da yawa suka bayyana gabansu na darajoji da farlauli amma kuma wancan ana ce masa afdaliyyan daga wani sai wani sai wani sai wani wannan ko mazaya sahabin da ba a sanya ba sai Allah bai mazaya an fahimta ga kuma irin su ɗaya daga cikin sahabbai wanda in yayi rantsuwa a basa yadin ne iya cikin wanda suka yi rantsuwa Allah sai ya tabbatar da abin da suka yi rantsuwa shi yasa an za a je yaki mai sahabbai su dan Allah kai rantsuwa kace za mu ci nasara kuma wallahi ya ci nasara duk abin da ya rantsi wallahi sai Allah ya tabbatar da shi yanzu ya ce wallahi tallahi gobe za ka mutu wallahi tallahi sai mutu ya mutu to haka Allah ya masa wannan bai ya ce wallahi gobe za a yi masa wallahi sai wani wallahi gobe za ka yi kudi wallahi sai kai kaga da yanzu ne kenan sai yanda Allah ya yi wannan yan kamun kafa irin yan Najeriya da Allah ka je kace zan da Allah kai kace zan zama gwamna ma dan Allah ka rantsa zan zama gwamna misali to amma su da yake ba duniyar bace a gaban su Allah ta'ala ya kare da su Abu Sa'id yake cewa Allah ya kare da shi kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza salla ahadukum ila shay'in idan ɗayan ku yasa sutura gaban shi iya sallah zuwa ga wata sutura an gane ko yastatrahu minan nas ya sa wani abu ya zama sutura tsakaninsa da mutane fa arada ahadan ko fa arada ahadun an yajtaza ko bainai dai sai wani ya zo yake neman ya wuce tsakaninsa da stradin, kamar tsakanina da wannan abin wannan kyamara, a ce misali shi ne sitra. To wani ya ce zai zo ya fice tana tsakanina da stradin, ba ta bayan stradin ba. An fahimta? Shi ne an ya ji taza, wani ya zo ya ce iya sun ya wuce tsakanin mai tsalla da sitra, ba bayan sitra ɗin ba. Ina fata na fahimta. Dama bayan sitra an baka dama ka wuce ba matsala, amma ka yi go tsakanin mai tsalla da sitra ka wuce. Idan ka sanya sitra, wani ya ce zai yi wannan, ya zo ya wuce ta tsakaninsa da sitra, shi ne an yi taza baina yadayhi, ya wuce ta tsakaninsa da sitra. Sai manzon Allah ya ce fal yadfa'u, sai manzon Allah ya ce ya kare shi, ya tare shi, yani addifa, ka sa hannu ka ture shi. An fahimta? Ka sanya hannu ka masa haka, ka tankare shi, kana sallar wannan ya halatta kaiwa, ka sa hannu ka tare shi kare wuce tsakaninka da sitra, shi ne fal yadfa'u. Fa in aba, idan ya ki ka mai ishara ka ta da shi ya ki, dole sai ya keto ya wuce. To su manzon Allah ya ce fal yuqatilu, ka yake shi, ka ture shi da ƙarfi. An fahimta? Ka ture shi. Fa inna ma huwa shaytan, to shi dai wannan iya tare da shi da rayuwarsa, ko shedan ne ko suna tare da shi da. Amma wani malami yake cewa to sai ka duba, in ya fiye karfi kar ka ture shi, zai iya ci kwikwi gama ya daga fiye ya ce jefar da kai a gefe. To amma ka ga ka dan fishi dama dama sai ka yaka din, kuma ya fiye karfi kai hakuri, jarrabawa ce ta zo kawai kafura. An fahimta? Wallahu ta'ala alam. To kun ga wannan hadisin ya nuna mana karfin sanya sutura a cikin sallah. Ka duba sallah wanda ba ta buƙatar wani aiki, in ba na cikin ta ɗin ba sai karatu da azakar da sauransu. To amma aka ce an yadda ka ture mutum kana sallah, an yadda ka dafe shi, an yadda ka hangaje shi, har in yace dole sai ya keta tsakaninka da sitra ya wuce. To kun ga lallai haɗarin wucewa ta gaban mai sallah ba sitra iya da yawa gaskiya. Yasa dukkan wanda suke sallah, musamman gunda jama'a suke wucewa, to wajibi ne sanya sitra. Kai kuma mai wucewar kai ta kazama, ko da shi mai sallar bai sa ba, to kai ka yi ƙoƙarin ka yi nesa da shi sannan ka wuce. Don ma'aikin Allah, hadisi na makaranta wancan na wancan mako, manzo Allah ce da ka san zunubin da ke kanka ta gaba wucewa ta gaban mai sallar ba sutura, to da mutum ya tsaya har 40 shi ne fi alƙairi na shi. 40 ɗin da suka dinga tattauna shekara 40 manzo Allah ke nufi a wata 40, a kwana 40, kusan dai a lokacin ba uku. To wannan mafi ƙarancin lissafi a lokacin ka ɗau kwanaki. Kwara ka yi tsayuwar kwana 40 a kan ka wuce ta gaban mai sallah ba sutura, da ka san zulmin da za ka ɗauka. Saboda wannan musamman mutanen da suke sallah ba cikin masallaci ba, irin sallolin cikin kasuwanni, ku yi haƙuri ɗan kasuwa, na matsa da wannan maganar, domin ido na iya gani mun ne wallahi, wata ran naje ina ganin ido. Saboda ka yi haƙuri, masu yin su daina ba daidai ba ne. Ita wannan sallah da kuke ganinta ita ce babban aikin da Allah ya halicce mu a kanta. Duk ibadar da mutum zai yi da jikinsa babu kamar sallah. Kuma ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Duk wani abu da za ka yi a duniya, ka yi wa Allah da'a, jikinka ya motsa, to bayan sallah yake. Ko dawafi a ɗakin Allah, ko sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, bai kai sallah daraja a Allah ba. Yasa Allah ya dinga maimaita sallah Qur'ani sama da 80 da wani abu. Yasa kuma Allah ya ce wa maimaita sallah sau 5 ta wajibi. Ka yi asuba, ka yi azahar, ka yi la'asar, ka yi magrib, ka yi isha. A kullum lokaci biyar na Allah ya so ku gana da shi a matsayinka na bawansa mai neman rahamarsa da jinƙansa. Kuma sallan nan an ci ita ce kaɗai abinda take bambanta mu da kafiri. Al'ahadun ladhi bayyana wa bainahum as-sala, fa man tarakaha faqad kafa. Abinda ke tsakaninmu da su sallah ne kawai. Duk wanda ya daina sallah a cikin ku to ya zama kafiri. Duk abin da za ka yi a musulunci, za a baka uzuri in ka ce ba za ka ba da zakka ba, za a ma uzuri idan ka ce ba za ka je aikin hajji ba, za a ma uzuri in ka ce ba za ka yi azumin Ramadan ba, duk za a zauna da kai a dinga mamaya ne a lokacin ba mai kafirta ka. An fahimta? Har sai an kai wani level ka fahimci abin, ka gane kuma ka ce kai ba dole ba ne, to shikenan an bayyana ma hukuncin ku a kafirci. Amma sallah a yau ka ce kai ba za ka yi sallah ba, to malamai sun ce ba wani abin da za a jira, hukuncin kafiri ne. Ita ce kaɗai ƙaunar wahidan, ka bar ta to ka zama kafiri, domin matsayinta a cikin shari'ar mutum musulunci. Saboda duk abin da ya zo a ƙarƙashin sallah ko a karkashin abin da zai inganta sallah karami wasa da shi ita ce ibadar da manzon Allah yace in ta inganta cikin ayyukanka to dukkan wani kuskuren kamar Allah zai yabi mashi idza salahat salaha al-amalu kullu idan sallah ta inganta kaje da salloli daidai ba matsala to duk abin da kai wa Allah na ba daidai ba na saran Allah zai yabi amma idan sallah ta je da matsala to babu abin da zai gyara sallah ku daga irin waɗannan hadisi iya suna nuna mana kan cewa mu dage mu dinga kamanta sallah irin ta magabata musamman sallah cikin jini kar ka yadda ka sabarwa da kanka da yin sallah ba jini ba duk uzurinka ko kai ne buwal amatunubu yine dai bu kowa uzuri yanzu a kasan nan ko to ko kai ne shi wallahi kar ka yadda yace zaman office yana ka sallah a jini kar ka yadda da wannan ko kai ne sarkin kasuwar duniya kar ka yadda yace kasuwa za ta ana ka sallah a jini kar ka yadda ko kai ne waye ka yadda ka mai da sallar ka cikin jami'i kawai ka sallama ka yadda da wannan duk kokarinka in dai baka sallah cikin jami'i to kana da matsala ba Imam al-Hasan al-Basri Allah ya kare da shi yake cewa shi iya ganin da a ce arkanul islam za su tashi daga biyar su koma shida ai guda biyar ne ko shahadatu la ilaha illallah wa iqamis salah ko shahadatu la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah abu dai wa iqamis salah wa ita izaka wa sumi ramadan wa hajjul bayt su biyar yace da za a mai da su shida a fahimta sai iya ganin sallar jami'i za a sace sallar jami'i domin matsayinta da irin yanda manzon Allah ya karfafa ta a cikin musulmi saboda kai ya kamata mu dage ya ƴan uwa mu mai da wannan ya zama jinin jikin mu kawai duk inda aka kira sallar duk abin da kake yi to wallahi tallahi ka fatsai ka tafi kai sallah kawai babu shakka cikin ƴan kasuwa cikin ma'aikatan gwamnati akwai masu kokari akwai wanda duk yanda zaka yi da shi inda lokacin sallah wala ba zai saurare ka ba sosai akwai da yawa da cikin kasuwa wasu ma sun mai da time kaza kai za su riga shagon su daga wannan lokacin za su dau lokaci sun je sun yi sallah a cikin jami'i su dawo su ci gaba da kasuwar su irin wannan Allah zai sanya ma albarka kuma irin wannan kowaye ko wanda ba musulmi ba to ya san kai ka ba addini ka muhimmanci akwai ma'aikatan da duk yanda zaka yi da su inda an kira sallah lokacin sallah ji ba saurare ka ba to wannan haka ake so ka zama gidanka ne gun aikinka ne kasuwarka ce kuna tare da mutane su gane ka cewa in dai lokacin sallah ji ba wanda zaka saurara to wannan sha'air ne da ake so ya bayyana gare mu ka duk abin da zaka samu duk abin da za a yi ma in dai lokacin sallah kar ka tsaya ka saurari wani kiran Allah zaka amsa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasul ya kuma su imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka kira ku domin su dora ku a kan rayuwa mai daɗi rayuwa ta duniya da lahira kenan amma kullun a ce biyar din nan akalla bi zaka samu cikin jami'i uku ba jami'i ba in kai kokari ka samu uku jami'i biyu ba jami'i ba kuma kullun haka ne wannan rayuwar ka akwai nakasu a ciki gaskiya akwai nakasu sosai Allah ta'ala ya samu da shi to lalle illallah wannan iya nuna mana kan cewa sanya sutura a gaban mai sallah wajibi kuma wucewa ta gaban mai sallah ba sutura abu ne mai hadarin gaskiya Allah ta'ala ya samu da shi حديثنا غبا daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ko radiyallahu anhuma Abdullah dan Abbas Allah ya kare yadda da su da shi da babansa duk sahabbai ne bale yake cewa aqabaltu rakiban ala himarin atan yace wata rana na dawo daga tafiya ina kan wata tamatar jaki shine himaru atan kamar jaka ta mace ko iya kan jaka ta mace to kudu ba sahabi ba Abdullahi dan Abbas kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan babban sali manzon Allah eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Abdullahi dan Abbas ya yan babban nuni da Abdullahi mahaifin manzon Allah da Abbas din su suna cikin uwa ɗaya uba ɗaya irin su Abu Talib irin su shi yana ba yawa Ali Abu Talib da shi Abdullahi da Abbas duk haka suke da baban manzon Allah uwa ɗaya uba ɗaya kudu ba matsayinsa da kuma yanda suke da manzon Allah wajen dangantaka to kai ba ma shi din ba shi ma kansa shugaban halittar ya hawa jaki hadisin Mu'adh bin Jabal yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ina bayan manzon Allah a jaki manzon Allah yake min wasiya da sauran su amma yanzu kai ba za ka hawa jaki ba ko ke ke ba za ka mashin ma kai kana ganin kai darajar ka tafi karfin kawo mashin to ga dai yanda magabata suke shi yawo iyakan jaki mata mace inji Abdullahi dan Abbas wa ana yawma izin kadna hastu li ihtilaf a lokacin ya ko dama daga tafiya ya dawo to akwai mafarki tattare da shi an gane ko wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas. A lokacin yazo daga tafiya ya dawo sai ga manzon Allah suna sallah da mutane. Biminan ila ghairi jidar. Suna sallah a Mina, can Mina ta makakira. Suna sallah a wannan filin na Mina amma a gun da ba masallaci bane, ba gidan nan gu bane. Babu gini a gun, ma'ana suna sallah a fili kenan. An gane ko? Abdullahi dan Abbas yake cewa marartu baina dai ba'du saf, sai ce sai nazo na wuce tsakanin sahu da sahu, bai wuce ta gaban manzon Allah din ba, amma sai yake ta tsakanin sahu da sahu, kine marartu baina dai saf. An gane ko? Fa nazaltu, yace sai na tsaya sai na sauko da kan wannan jaka. Fa arsaltu atan tarta, sai na saki ita wannan jakar da yi gaba ta dinga kiwonta, ni kuma na tsaya a cikin su. Wada kantu fi saf, a lokacin sai na shiga cikin sahu. Falam yunkir zalika alayya ahad, yace ba wani daya da yake inkarin miza da haka. Kun bayyana magana? Babban darasin da zamu koya a wannan shine, idan ana sallah, liman ya sanya sutura gaban shi yana sallah, to idan ka zo ka wuce tsakanin liman da sahu, to baka da matsala. Idan ka wuce tsakanin sahu da sahu, to baka da matsala. Wancan halin ba halin da ya shafe ka ba, abinda halin ya shafa wucewa ta gaban limami. Amma ratsa sahu a matsayinka na ka zo kana nema ka yi ka samu ko ka tada sallah, to wannan ba matsala bane, wannan ba matsala bane. An bayyana wannan, yace sai ya shigo tsakanin sahu da sahu da jakin ma, da yake ya samu gunda zai tsaya tare da sallah sai ya saki jakin sai ya tafi sa, yaje ya kama kiwo, sannan kuma in ya gama sallah ya je da kuci. An bayyana wannan, yace falam yunkir zalika alayya ahad, ba wanda ya mi inkari daga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam har sauran sahabbai, ba wanda ya mi inkari. Kun ga yanda ake jira in dalibi ne ma ce shugaba ya magana, amma da yanzu ne ba kai ka ga wanda jaki zai goma na cikin sahu, jaki ba, to amma so ga manzon Allah ba abun da yake shi, kuma ba abun da yake yanzu, hukunci nawa ake yankewa? Malami ne fa za a mai tambaya, amma so wani zai ce magana, wani sai ya tafi magana, ko sallah ake cikin jami'i da liman da komai a masallaci, amma wata kadiyya ta faru a hana limami ma magana, musamman a ce da wani mai kudi a masallacin ko da dan siyasa, shikenan magana sa ma za a ji ba za ta tsaye mana. A wannan mako ina jira na juma'a ne, jiya ba wannan juma'ar ba waccan, akwai wasu dalibai manya ne ba wanda muke dan wani darasi da su bayan sallar isha'i a cikin unguwarmu, karatu ne muke na wani tattaba ya gamu da su saka. To akwai ɗaya daga cikin su sai mun wata tambaya, shi ma'aikaci ne na federal government haka, suna karkashin masu yiwa gwamnati rijistoci da wasu kamfanonuwa haka, yace akwai wani yayin shi ya Lagos sai ya hada su da wani da yake aiki na federal government da can da nan duk ɗaya ne, duk inda aka yi mata tafiya ne, yace to shi wannan yayin na shi iya da aboki da yake faɗa masa kaninsa ga ofisin da yake aiki, sai ya ga shi kuma suna da alaka da wannan ofisin a can Lagos da yake gune mai cinkoso iya shan wahala kafin a masa wani abu, da yake cewa biya yake a ka'idance kamar daga wani da sa. Iske communication da wannan nasu nan kanin abokinsa wanda yake da wani aiki ya tayi sai turo masa, sai kuma sai masa sai aika masa sai biya gwamnati irin haƙin da ake biyanta. Yace wata rana sai yayi shi wannan ne masa aikin na garin nan, ya aika masa da kawo number zai dan masa wani abu na isa, sai ce shi kuma yake tsoro kar abin ya zama cin hanci a gunsa, tunda aiki yake ko ya turo aikinsa ko bai yi ba, ma aikinsa ne wannan, kuma yana biyan gwamnati haƙƙinta kamar yadda aka tsara. Yayi dubara ta wajen yayansa a Lagos sai karbi a kawo nan masa, yace wata rana ya turo masa kuɗi ya ce ko dubu goma ne ko dubu ashirin da ya mata, yace wallahi malam kuɗin nan sun fi wata a account ina ni ban taɓa su. Shine ce zan tambaye ka menene halaccin wannan kuɗi, an fahimta? Sai nake cewa roƙonsa gari, yace a ka tambaye shi ya baka, a kuɗin ya shafi kuɗin gwamnati na aikin da aka yi a ka'idance a biya ta, yace a nace to wani alaƙa dinka ne, ba shi da matsala wannan. Manzon Allah ya ce duk wanda aka ba shi kyauta ba roƙa yayi ba, ba nuna zulamar sa yayi ba, ba kuma haƙƙin wani aka danne aka ba shi ba, to manzon Allah ya ce ya ci wannan haladdin sa.
Umar dan Khattab, hadisi Umar dan Khattab. To ina fadar wannan ina nema na bashi amsa nace amma har in kai hankalinka bai kwanta ba to kar kai rejecting ka mayar masa kudi kai ma ka kaddara a zuciyarka zaka yi alheri shikenan da ya ce zai yi tanzaniya mai masa da kudi nace an kai mayar masa ba zai ji dadi ba domin alkhairi ya ma nace la yabdu khair illa shaytan in dai kaida ce baka roke shi ba ba haƙin wani aka danne aka baka ba ba ka ce ba zaka masa aikin sai an biya ka ba a'a ka masa aiki ya ji dadi zai ma ihsani hal jazaa'u al-ihsani ila al-ihsan han nace masa kudin nan haka muna karatu da ku a masallaci aka ce bi wata dai wata bi ko wani munasaba ta zo kuna dan min kyautar wani abu misali ke yace kuma karatun da nake biya da fuka masa misali da wannan na tambaye ku ne na roke ku a'a ko garin dama da ihsani muka yi nace ku kaddara abin kamar haka to daga nan ko wanda daga cikin daliban a'a aya ko hadisin da aka tura karbo zakka maza ce naje to karanta mu ayi wannan littafi da hadisi wallahi sabon hadisi kuma ya ga ya karanta hadisi abin mamaki dalibin ilimi ne ba amma tambaya kana yi maka dora mutun kan hanya mu daidaiciya amma ya ci bi maganar wai ni ma yake ba shi amsa irin wannan sai kai mamaki sai kai mamaki saboda ka wajibi ne mu mutunta tsari na addini kun ga dai wannan abin da yi a fuskance ko kuma a haka fahimta sai aka wa mai kyauta ba ya za a iya taho da jaki shi guha cikin sahu me yasa ba zai saki jakin kafin ya yi sahu ba amma da sahabbai suka gane manzo Allah ne yake musu sallama a fahimta kuma ya gan shi kuma an yi sallama bai ce komai ba yace wallahi daga ciki ba wanda ya yi inkari to kaddara abin da yanzu ne ba zai kasance wanda daga cikin Muhammadu duga zai kama shi domin tsafar gaggawa da kuma tsafar rahin sanin mai shugabanci a addini muna fama da wannan matsala wallahi ba abu ne ko mai hadarin gaske ku duba lokacin da wani balaraban kauye ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah iya cikin masallacin ko yaje kawo fitsari a cikin masallaci fitsari ba fitsari ya koma cikin gefen masallaci yake katon mutum garjejin mutum sabai suka mai tsawa ga manzon Allah ya hana su yake la tadri mu gane shi kana jin murar kowa suka shiru kuma sahabban da manzo Allah ya musu tsawo kana ƙara jin wani yayi magana suka shiru sai dai gaba fitsarin sa kaf manzo Allah ya su sahabban da suka mai inka suka mai tsawo suke su ebo ruwa suka fita suka ebo ruwa aka zuba gunda fitsarin sannan yace shi mai fitsarin ya zo manzo Allah iya kiran sa dai zo gaban manzo Allah suke cewa akarmuka Allah nan ka san ina ne sai ce eh masallaci yace masallaci dakin waye ce dakin Allah yace ai duk musulmi ba inda ya kamata ya martaba ya mutunta kamar dakin Allah gunda zamu kwanta mu yi bacci mu kwanta dakin mu da muke kwana to musulmi kamata ya maida masallacin sa fiye da dakin sa mutuntawa yace yanzu zaka je gunda kake kwanciya kai fitsari yace a zaka je dakin Allah kai fitsari yace a yace to ainan ne mafi aula ka mutunta kamar ta manzon Allah ya masa bayani ya fahimta a bayinta da ƙarshe abin da balaraban kauyen nan yake cewa Allahumma rahamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad yace Allah ina roƙonka idan ka tahi rahama da jin kaini da Muhammad kai zaka yi wa mu kar ka sa kowa cikin rahamar ya Allah sai wanda yake ce hajjar tawasiya ai ka kunta ce abu mai bari ramar Allah ja mu karfin mu wa dai mu kaga dadi yaji manzon Allah ya mai mu'amala ta yanda zai fahimta to wannan shi ake so duk in ka kasance a masallaci duk zatin kanka duk ilimin ka dan Allah ka bar shi gabanci masallaci ya magana in dai abu ne faru wajen masallaci wani abu ne ba to ku kyale limami ya magana shine kaida shine sunna kuma shine mutunci har in kai kana da ilimi ka ji fatawan liman tayi kuskure ba daidai bane to ka bari gefe ka same shi kace akarmuka la wani abin da aka yi ni ko ina da wani dan shawara ai da kaza ne akwai dalili kaza zai fahimce ka shi limamin gidan gida sai gyara ba wannan shine kaida ta ilimi kina kaida ta ilimi wannan amma har a gidan sunnar har a masallatan mu na sunna akwai wannan matsalar akwai wannan matsalar wallahi akwai wannan matsalolin ba daidai bane wannan sunna ba tete da wannan ba ba abinda sunna ce da dishi wannan shine kaida idan ana cikin tsarin shugabanci cikin masallaci to ku bar limami magana tunda an ce ku yi koyi da shi inna ma ji gari imamu li hutan mabi haka manzon Allah ya ce duk abin da zai a masallaci da liman za ku Isa lokacin da aka zo na yi wasa ina ma Abubakar Mubaya akwai wani dattijo daga cikin mutanen Madina ko Sa'd bin Ubada ne ko ni aka ce ka je ka yi wasa ina Abubakar ya ce dattijo ina masa yace mutumin da manzon Allah yana nan da ransa ya jani sallah to ko me zan jira dai tunda na yadda nabi sallah ko me rage min kuma ci shugabancin da zan mai Mubaya yanzu ya kai sallah ne a gona bai kai ba na yadda ya jagorance ni ya mun sallah to ko me rage min ai tunuku ni na riga ku masa Mubaya amma ni na wuce wannan kaga ya mai da jagorancin da yana mai sallah wani abu mai muhimmanci a rayuwarsa wanda duk wanda ka kaddara ka ce zaka bi sallah to magana ta kai ka bashi amana ka bashi jagorance ka yadda duk abin da zai ba tukin sallah fa kaman tukin zuwa lahira ne ka san yanzu ko mutun ne baka yadda da motar sa ba ko nan da kun ba zai kai ka ba wallahi kace ni motar wani ba zan hawa to shi fa limamin da kace Allahu akbar a bayan sa to kaddara zai tuka ka a mota kai ka lahira ya tuka ka mota ya kai ka ira ya kai ga lahira ka san lahira na akwai sanadi akwai wutar jahannama duk kayan da ya wuce da kai wannan tuka ko mai wani abu da duniya zaka zo kana mazauna abu na cikin ya kamata mu san tsari ya kamata mu san irin abubuwan da sunna take gudanarwa game da abin da ya shafi jagoranci cikin masallaci da abin da ya kama da wasu wallahi ta'ala alam Abdullahi dan Abbas yake cewa falam yunkira lana ahad ba wani dai da min inkari kan abin da yayi kuma haka abu ya wuce hadisi na gaba daga Aisha Allah ta'ala ya kare da ita ummul mu'minin Allah ya kare da ita kare take cewa kuntu anamu baina yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ina kasance ina bacci a gaban manzon Allah cikin daki iyalinsa ce matarsa ce iya cikin daki kuma tana bacci a gaban shi an fahimta tana bacci shi kuma iya cikin daki warjilayya kafafuna ina riji bil kasrati ta tabaki amma raka ce rajul to mutum ake nufi qala rajulai qala rajulani rajulani idan ra aka mata fata to mutum rajulun idan kuma ra aka mata kisra rijilun kafa yake ne fa in kiptum go fasallu fa in kiptum go wani ke ta fasallu mirjalan aw rukbana fasallu rijalan aw rukbana rijalan shine amma shin alaka da miku idan kuna jin tsoro to za ku iya sallah kuna kan kababun ku sako daga abin hawa idan ana yaki sannan in kuma kuna jin tsoro ba sallah ba za ta yi kuna kan kababun ku hawo abin hawa ku yi sallah an fahimta ba wannan luga ce haka rijil rajul rajul mutum rijil kaba sai ce rijilayya kafafuna suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi menene ki kiblati inda manzon Allah zai kalla yayi sallah ita kuma ta kwanta kafafunta suna gaban sa ma'ana an zai yi sallah kamar saitin kafafuwan da suna gaban sa zai sujjada ana injiwa na Aisha Allah ta'ala ya kare da ita fa iza sajjada ga mazni idan zai yi sujjada sai ture kafafuwa dai ne ga mazni sai tura ni gaba ma'ana na ba da space din da zai sujjada an fahimta kun ga wannan akwai wani fiqhi ana shi imamu shafi Allah ta'ala ya masa rahama iya ganin mujarradin taba jikin mace ko matar ka ne indai kana da alawatu alawatu ga alawatu ta gare wani shine fatawar imamu shafi indai ka taba jikin matar ko matar ka ce indai kana da alawatu alawatu ta gare sai kuma Umar ya ce ba mujarradin tabawa ba sai in tabawar ta sha'awa ce kana da alawla ka taba matarka da sha'awa to kada na lokacin gare amma in tabawa ce ba sha'awa bane a lokacin kuma gaskiyar magana shine fatawar da malamai da yawa suka bayi su aka kuma shine wanda nassi yake tabbata kun ga wannan nassi ne manzo Allah da alawla iya sallah ne ma amma sai ture kafafuwan ta a gaban sa ya tura ta gaba eh su jirawo kuma bai fadi sallar sa ba domin bai ci alawla sa kare an fahimta to wannan shine yanzu misali kai yi alawla ke kace madad ninka tabe kuma huwa daki ko hulanka ta me ko ka taba halin ta ba wanda ta muke sallar gaba anan ba matsala bane amma shafi'awa sun ce a inda ko da mistake mace ta taba jikin ga kai Allah to shi ka saki Allah ga wani sun tsorara da yawa gaskiya sun tsorara da yawa wallahi ta'ala alam
take cewa ga mazani sai ture ni a faqabtu rijlayya
in naji ya ture ni sai na hadi kafafuwa na kuma na matsa
ma'ana na bashi gunda zai suje da ke sallallahu alaihi wasallam wa iza kama idan kuma na ganki a tsaye iya salli iya karatu sallah basatuhuma sai ne meke kafafuwa na sai ne meke suna cigaba da kwanciya ta qalat tace wal buyut yawma iza laysa fihi misba tace wallahi dakin da muke kwanci ko fitila babu a daki dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai la hawla wala quwwata illa billah kuma daga jin dakin da in zakai sallah sai ka turi kafar mutum ai bai da bai amma yanzu kai ne mai faro biyu da daki da sitirin da waje sai dukka tattare amma baka sallar da daki to ku duba kuncin daki haka malamai suke faɗa kuncin dakin ne sai haka inda dakin bai da kunci ai kwata kwata tana can gefen ta tana baccin ta yayi ibada sa to amma yanda dakin yake a lokacin bai da yalwa bai da wadata haka suke a takura ka ake wannan iya sallah amma ba gunda zai sallah hankali ko su iya ture gaban wannan sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da na Fatima take cewa wallahi gidan su gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da in wani zai shiga ban daki sai an zo an samu wani kyalle an tare saboda kar mutumin da zai shigo daga waje ga shi ban daki ginan ne akwai lokacin da babu gidan manzon Allah na Fatima take cewa in wani zai shigo to sai mun kare an sa wani kyalle ko wani tampon an rufe saitin da inda mutum ya shiga biyan bukata in ya gama kuma ya dauke an irin wannan rayuwar gidan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da lokacin da Allah zai kawo su abuwa kuma a canji rayuwa duk abin da ka tsinci kanka a ciki na takura to ba kanka ka bar kai hakuri da wannan rayuwa ka dinga bibiyar magabata ya suka rayu shugaban halitta dai gaci nan in yace Allah yau ruwan zinariya nake so wallahi tallahi sai yi masa a gidansa in yace kuma yau iya so a mai gidansa fiye da na kowa a duniya sai ya sa aljinu masu gina gidan amma ba shi bane a gaban sa musamman inda ake cikin lokacin takurar rayuwa da yunwa da tsadar abubuwa na Aisha tace sun taba wata daidai har wata biyu zuwa uku ba dora tukunya a gidan manzon Allah ba an hura an dora an dafa abinci domin babu sahabi yake tambaye ta ummul mu'minin da me kuke rayuwa kuma me kuke ci sai take cewa na ishu ar al-aswadai muna rayuwa ne kan baka in abu guda da dibino da ruwa muke ci at-tamratu wal ma an samu yanda bine kwaya bi koko a ci a sha ruwa a wuce ko shi a samu da bine kwaya bi koko a sha a ja ya ci a sha ruwa a wuce kuma ku duba nana Aisha babanta miloniya ne sai na abaka miloniya ne iya cikin masu kudin sahabbai amma bata je ta ce baba gidan mu ba abinci bata je ba domin tarbiya irin ta zama a gidan miji domin rufawa miji asiri bata je gidan ta ce a taimake su da miji amma yanzu in ka samu jarrabawan rayuwa to labarin babu a gidanka ma abun kawar mata ka zaka ji domin tsafa rashin amana da rashin girmama zamantakewa ta miji da mata ba fa gidan su ba a kawa ma kawa ta bariki ta boko ta haduwar Facebook sai mata tana faɗa mata sirrin mijinta ka aure ba zai albarka ba ba zai albarka ba saboda kan mace ana so ta zama to ita ce number 1 wajen kiyaye da mutunta sirrin mijinta akwai sirrin mijinta wanda ko mahaifanki ba za ki faɗa musu ki bar abin da kike sai Allah ya zuci idan na addu'a ne ka mu faɗa wa Allah cikinan iya cikin training din da ya kamata mu dinga yi wa yaran mu daliban mu ƴan mata ƴaƴan mu kawo musu aure a matsayinka na uba zaunar da ita kace sirrin mijinki ko ni kake faɗa min in wani abu ne ni zo da ke a matsayinki na yata faɗa min amma karki faɗa min sirrin mijinki karki faɗa min sirrin rayuwarku ka ja kunnen yarka game da wannan ba ma ni ba kowaye ko hira ko kawa ko ƴan uwa ko uwarki ma karki faɗa min sirrin mijinki iya cikin nasiha mafi girma da ya kamata dinga yi wa ƴaƴa mata kafin a warda su suna sakaci sosai da fito da sirrin gidan aure ana faɗa wa duniya ba daidai ba ne wannan haram Allah iya kishi da wannan iya cikin yanda auren raki da yawa daga cikin mutanen mu ayo gaba da auren suka mutu ba su daraja kansu domin abin da ake yi a cikin gida sai gashi a waje sai gashi a waje to wannan iya cikin darasi da zamu dauka a wannan kissa da na kawo nana Aisha nana Hafsa dukkan matan manzon Allah wannan guda taran da ya koma ga Allah ya bar su
ba wanda taje gidansu ko taje wajen dan uwan da taje ya taimake su ba su da abinci a gida ba su da bai ba har kuma Allah sai ka wadata akwai lokacin da yake yanka awaki sama da 100 kuma gidan manzon sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya hadaya sayyidina Ali yace ya ga da hannunsa manzon Allah ya yanka ra kuma sama da 40 yace sai na Ali ko zo karasu kaga lokacin akwai wadata an bayyana an zauna babu kuma an zauna cikin wadata duk manzon Allah ya irin wannan rayuwa amma bai canja ba akwai lokaci dan an yanka dabba ko raƙumi ko sa sai ce a dau kaza da kaza kawa kawayen nan na Khadija nan na Khadija tun ana maka ba ya hijira ba Allah ya karbe ta amma an dawo Madina sai ce a yanka kaza a kulle wancin kawar nan na kai wancin kawar ta ce akai musu a lokacin nan naji take cewa ya rasulullahi kai har yanzu Allah bai ma canji da wanda ya fi Khadija nan ba yace wallahi har yanzu Allah bai canja min matar da ta fi Khadija ba haka manzo Allah ya faɗa na shi har yanzu domin ita ta so ne lokacin da kowa yake ta ban duke ta lokacin da kowa ya haramta min dukiyarsa ta yadda da ni a lokacin da aka ke ni ya faɗo abubuwa da yawa wanda nana Khadija ta masa wanda a lokacin ba kowa ta tarda shi ba ita Allah ƙara yadda da ita to kun ga wannan duka iya cikin mutuntawa kai ka mutunta matarka da iyayenta da ɗan uwanta da kawayenta kai ma ka mutunta ka da iyayenka da abokanka da ɗan uwanka ta rike ma sirrinka wannan amana ne kai ka rike nata ka martaba nata ita ma ta rike naka ta martaba naka haka ake yi amma ba kai ma ka zo ka dinga zagin iyayen matarka ba ka dinga zagin ɗan uwanta ka dinga wulakanta su ba daidai bane ba mutunci bane wannan nana Khadija ba fa mahaifanta ba kawayenta sama da shekarar ta nawa da barin duniya amma manzo sai tattara kyauta a kai a tattara kyauta a kai wa kawayenta domin manzo Allah ya nuna har yanzu mun ci iya har yanzu mun ci iya amma kai kawai abu ya sa ko rabu da madara ko ta yafi shi ka dinga zagi kana sinuwa kana ba da dai bane wannan yasa Allah ce ko rabuwa akai wala tansawul fadda bainakum yace kar ku manta wannan alkhairin da ya gudana ko da arabu ai da ka je ka neme ta ai ba maki ba kai kadai bane ai kuma gaskiya bane musamman auren da aka yi mata suna karanci sai ga mace dai mene ba san kai ko ba to amma ta yadda ta zabe ka tace kai za ta aura wannan mace ma mutunci ba a lokacin in tace ba ta san ka ba ta san ka a uku ba amma ta yadda iyayenta suka aminta da kai ba maki a cikin manemanta da ƴan uwanta ma aka hana su aka baka ba mutunta ka aka yi ba ta zo ta zama iyalinka in baka na ita ce mai gadin gidanka da dukiyarka in kun haihu ita ce mai daukan dawainiyan ƴaƴanka wanda ƴaƴanka ne ta shayar da su ta tarbiyyantar da su ta tsabtace su ta sa su makaranta ta koyar da rayuwar su duk ita take wannan ba kuma ƴaƴan in sun girma da kai za su biya rin wana wane kuma kai ne zaka fara alfahari ai wana dana ne kuma gaskiya bane duk da gudunmuwar ta fa da gudunmuwar ta kake zama dan naka to kuma ko araba sai ka manta da wannan sai ka manta da wannan ka manta lokacin da ba aminti ba a wale ka kira ta waya ai wallahi da jiki shiru wallahi yasa na dan ba abin da za ga mata ba wallahi da dan jiki shiru ne wallahi yasa dan abin da kaza duk ka manta wannan kuma idan zaka zage ta yazo ka zage babanta ka zage babanta kawai ka ce kawai ba mutunci dan ai wannan yasa Allah yake mana nasiha wala tansawul fadda bainakum ai akwai alkhairi da ba su irgu ba to kar ku manta su ko da rabuwar ta zo a rabu salin alin ana mutunta juna ana karrama juna shi aure idan ya zo mutuwa kamar rai ne bayan da za a yi in Allah ya kaddara rabuwar sai ta faru sai ta faru to amma kar a yi rabuwa irin ta in ta sha ba kar a yi rabuwar da ba mutunci ba a yi rabuwa ta mutunci domin akwai alkhairin da ba za a manta su ba Allah ta'ala ya samu da shi nana Aisha Allah ya kare da ita take cewa ga yanda gidan manzon Allah a lokacin yake laisa fi ha misba a lokacin ko fitila babu a gida haka aka rayu amma kai dakin kowa dauki wuta kana da sola kana da tocina kana da waya kana da waye ku da shugaban halitta ga irin rayuwar da aka yi shi akwai lokacin da bako yayi sallallahu alaihi wasallam yayi bako iya cikin sahabbansa a zaune dai bako sai ce wani sahabi ya je ya nemo abin da za a bashi na abinci ko abin sha ya tura shi gidansa sahabin da ya je ya ci sallama duk dakunan matarsa guda tara sai da ya jagaya ya ce manzo Allah ya ce idan da wani abu a bayar an yi bako za a bashi wallahi ba abin da ya san ko kunu a kofi ba samu ba sahabin ya dace ya rasulullahi wallahi gidan nan ba komai duk dakunan nan na zagaye ba samu abin da za a ba ba ko a gidan manzon Allah kai manzon Allah ya ce to ku sahabbai a cikin ku waye zai sauki ba ko na yau ni kuma na mai alƙawarin aljanna ku duba yanda shari'a take mutunta ba a kan bako mazala ce ga aljanna la haula wala quwwata illa billah Abu Talha Ansari ce ha ana ya rasulullah mazala gani shi ma kuma ba wai tabbas da gare shi akwai abin da zai bi ba kuma gidansa ko ya ji maganar aljanna ce Abu Talha yace ma bako ya taso tafi gida bako ya taso Abu Talha yayi gaba suka tafi gida da yaje samu mata sai yace a ya zauji yace yake iyali na akrimi da ke rasulullah yace ki girmama bakon manzon Allah wannan bakon manzon Allah ne ba bako na bari duk wani abinci da gwanewa da kwarancewa wajen abinci ki yau bakon manzon Allah ne a gidan sai dace wallahi mai gida yau gidan nan ba wani abinci a gidan nan ba abincin yara ba abin da ya rago kaf gidan nan abincin yara ne da ni da kai ma ba rabon mu abinci babu komai dan dibara ne wa yara kawai babu komai sai yace da akwai abincin yaron ko tace ida akwai sai yace to yanda zaki yi musu dubara su bace falawimi kamar abincin iya wuta yaro ne bai nuna ba ki musu aka har su bace haka shi ma wannan wani fikihu ne mace in ta kai mace ta san dutinta a gidan miji akwai yanda za ta yi ta sa yaranta bace amma yanzu sai facebook sai whatsapp suka iya sai dafa indomi yaron ki kin san lokacin da zaki sahi yayi bacci ilimi ne ilimi ne abba yinda yace fa na wimihim yin wasu teji amma su musu dubara su yi bacci talallahi su ta musu dubara su kai bacci ba su ci abinci ba yace idan sun yi bacci ki dauko abincin yaron ki zo gaba na da bakon ki aji zamu ci muyi kamar muna ci amma mu hakura mu gware da yinwa haka Abu Talha ya fada mata ce to mata masu biyayya ga miji ta hakura ta kawo abincin ta ajiye gaban su sai kamar suna ci amma suka ce mu hakura mu kar mu ci a kashe fitila bakon manzon Allah ana cin abinci ya dauka su suke ci amma shi kadai yake cin abinci haka ya ci abincin ya koshi ya sha ruwa ya kwanta da su ba sun tayi sun tafi masallaci suna zuwa masallaci sai manzon Allah yake murmushi da yake Abu Talha yace ajaba Allah bima fa'ala wa fulana bariya Allah da kansa iya jinjina abinda kai da matar ka jiya har Allah yi wa manzon Allah wahayi abin da ya faru yace sun hana yayansu abinci sun hana kansu abinci dan su ba ba mutum su Allah da kansa ya fada wa manzon Allah labari amma yinda muhallu shahid ana kuluba sahabi ne shi ba babban sahabi wanda yayi kyauta da wata gona ma wanda lokacin da Allah ya sako da latana da lubira ta tun biko ma to yi bule baya da wata gona saboda manzon Allah iya zuwa iya hutawa a gona yace tunda Allah ya ce ba za mu zama mutanen da muke kan hanyar tafiya aljanna ba har sai mun dauko abin da muke so mun kyauta da shi mun bayar dan Allah ka duba wani abin ka da kake kaunarsa kana so amfanin sa bai kare gunka ba ka dauko ka ba wani ku ci gaki sabida to iya cikin sharadin da in baka taba yin wannan ba to hanyar aljanna za ta ma wahala shiga amma inda lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba zaman tawa akan gwadabin da zai kai ku aljanna ba har sai kun taba daukan abin da kuke kaunarsa kun bayar dan Allah sai ka tana me ka taba bayarwa in kaya ne ma wani sai ga in ya jawo yan iya tahowa yau ya ji wannan Allah ba su dusa in abinci ne sai an ci an kan ma ba a ci ba bola za a kai shi azuba sannan a ci a dau wannan abin almajiri ka tana wace irin kyauta kake ka taba son abin ka waya ne ka cire sim dinka ka ba wani kana son ta ka taba dinka kaya sati daya biyu ba kai gama sa so kana son su ka dauka ka bayar ka taba dagon hulanka kana son ta ko kota ba tai ba ka dauka ka ba wani ka taba daukan takalmin ka kana son shi ka dauka ka ba wani in baka taba yi baka daure kai kafin ka mutu domin akwai alamar Allah zai tambaye ka akan wannan duk abu ba an ce dole ka tattare abin da kake kauna ka bayar ba a'a ka taba yi dai a rayuwarka ka dau wani abin da kake kaunarsa lokacin ka ba da hibi sabilillah kuma ka bayar da kyakkyawan niyya da kyakkyawan zuciya wannan haka ake so iya cikin da'abin mutane na kwarai amma aka je gidansa
aka rasa abincin da za a biya bako sai abincin ya duba ita ma matar da yake yar arziki irin albarka ce ta yadda hakan amma amma tarka ce da yanzu ba akan bako bakon ma da ba naka ba zan kai wallahi baka isa ba da kwan da yinwa wallahi baka isa ba wallahi in matin yanzu ne akwai mai ga mace ta amma ta kura domin ta san zaman gidan miji neman aljanna ake ba zaman alfahari bane ba zaman ƙarya bane ba zaman gadara bane zaman ne neman aljanna kuma an ce ki bi mijinki matukar ba saban Allah ya dora ki haka akai rayuwar Allah yake ban sa Qur'ani gashi na tayoyi da yawa Allah ta'ala ya samu dace wannan shine karshen babi na kuma lokaci hararren mu zamu samu matsaya nan insha Allah idan mun dawo mako mai zuwa zamu tashi babu jami'a babin da yake bayanin magamiyar sallah irin yadda manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam abinda muka fada daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kamar yadda binta Allah muna roƙonka ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kamar me ka ji mata muna roƙonka ya Allah ka jikan mahaifan ka sanya aljanna shi makomar su da mu da su gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka shiryar da zuriyar mu ka sa da mu da su ka dora mu a tafarki madaidaici Allah ta'ala muna roƙonka ka ci gashin al'amarin mu ya Allah Allah kar ka bar mu da dabaran mu da wayan mu ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ka hana mu sabonka ya Allah da Allah ka dora mu kan gwadabi na kwarai Allah ka dora mu kan sunnar manzon har Allah ka dora yawar mu ya rabbal alamin Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya ya Allah masu fama da jinya a gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya ni ma karkashin wannan ina da mara lafiya a gida ina neman addu'o'in ku akan Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ya saka fara tafiyi da ita da sauran majinyatan mu a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi kafadun su ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ba mu da munabi albarka ka sanya albarka cikin mu da muka nuna ya rabbal alamin Allah ka sanya albarka Allah kai mana da munan nan gaci lafiya Allah ka arzuta mu da ruwa da albarkokin da kake bayarwa ya Allah Allah kar ka jarrabe mu da karancin ruwa ko ta jarrabawa wanda za ta shafe mu ta yin fara amfani mu Allah ka sanya albarkacin abin da muka noma ya rabbal alamin Allah wannan kasa ta muka ba mu lafiya da zaman lafiya makota mu yan uwan mu da suke cikin Nijar Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka kawo hanya madidiyya ta sulhu tsakanin waɗannan mutane Allah kada ka bari a yaki a wannan kasa ya Allah Allah kada ka bari a yaki a wannan kasa ya Allah Allah ka ba su zaman lafiya ka fahimtar da su hanyar da za su warware matsalar su ya Allah Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya wannan rayuwa da yake ciki ta kunci da wahala Allah ka ta kowa sani mun yadda ba abin da zai faru sai da sanin ka Allah yanda da iliminka da sanin ka abun suke faruwa Allah ka mana karshen su Allah kai ikonka kai kudurarka ya Allah ka canja wahala ta koma sauki ya Allah duk abin da muke tunanin wahala ce Allah ka bai da shi sauki kai ne kake mai da tsayin sauki ya Allah a lokacin da ka so Allah ka sassauta mana wannan rayuwa Allah ka mana afuwa da rangwame daga gare ka ya rabbal alamin Allah duk abin da muke na alkhairi Allah ka cimma mana shi abin da ya doso mu na shiri kuma Allah ka tsare mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah duk wanda ya saurara wannan darasi Allah ka mai da kowa gida lafiya Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka sa wannan karatu ya zama haske gare mu duniya da lahira Allah ka sa zama haske gare mu a duniya da lahira Allah ka haskaka mana zukatan mu da wannan karatu Allah ka haskaka mana kabarurukan mu da wannan karatu Allah ka haskaka mana hanyar mu ta tafiya aljanna da wannan karatu Allah muna tawassuli ka sanya albarka a rayuwar mu da rayuwar ƴaƴan mu da gidajen mu da harkokin mu na rayuwa Allah ka sanya musu albarka wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi wannan aiki da sauran ayyukan sana alkhairi Allah ya karba musu Allah ya sanya musu su cikin mizanin ayyukan sana alkhairi mahaifansu da namu Allah ya jigan su Allah ya gafarta musu ƴaƴansu da namu Allah ka shiryar da su hanyoyin hanya madidiciya tafarki madidiciya rabbal alamin hanyoyin neman sa da samun sa Allah ta'ala ka sanya musu albarka Allah ya ƙara buɗa masa hanyoyin samun sa Allah ka tsare shi daga dukkan abinki da mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته